الله يا الله بهكا الله لكي بين ركاب روتك تهتم ويبا قول معها تبياني كيدا قول معها تبياني كيدا.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zannabukar Mustafa wanda ya samu lambar yabon majalisar dinkin duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram Makon da ya gabata na nemi sanin matsayin ilimin yaron da makarantar sa take yayewa a jarabawar kasa sai ya bayyana cewa
yaron su ka fara da su a shekara 2007 da na tunzama su 30 su da nan da su ka gama dukka sun samu cikin ore sun ci jaraban su ne jini na fatan su da university kuma abinda nake so in gaya miki wannan kudin da aka dauka aka ban na cewa wannan dinnan akan yaran nan zan bada safi university a biya musu duk abin da zai kama a jama duk lokacin da za su yi registration fee ko a cikin wannan kudin su jama har su kai university nan kuma
alamu bayani akan wannan lambar yabo da ka samu
to wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda yake kawo masala zaman tashiya da kuma wanda ya tallafa wa ɗan uwansa wanda yake cikin damuwa kuma marayu da kuma mata da zai yi da fitoyi da ta mijinsu to wannan Allah ya sa yau Allah ya ban ba komai ba ga abin da nake yi yau a waye gari a ce kamar majalisar ɗinkin duniya ita ce da yake babbar kungiya da ta duniya yau a ce ta yaba cewa abin da kake yi kai gwarzon su ne to wannan abin ni ya aika zuri mafi kuma shi ne in aka dudduba suwa suka fara samun wannan rayuwa yau in aka duba duniya a ce matar da ne a Amerika yadda kuma ita ce first yadda ta fara da farko da ta taɓa zama fiya na nace meeting kuma da commission in yanzu ta ci gaba da zamu kuma in naka zo kasan Afrika sai a ce kuma wani ne dole ne dole sai ya mutu da ne muka wannan shi tabbe irin kuma su ta yi in ƙoran shi da wannan abubuwa ta tana fawa mutane da kuma yin gaske yin irin su gaske abubuwa da su to yau a ce a waye gari yau an kai shi na a ce an kai wannan shi ba abu ne da yake wannan zai tsaye wurin su daga ganin kan kanana da yake cewa a kai ji wani yi kai ya ne a aka yi ranar mai daya ne yin mutum da mutum yin kan aikin da yake ba ni zaman lura ne na kai na kuma kuma na rabar wannan ɗinnan shekaru goma da ya yi kai ya fito ba na yin haka gari da abin da zan tallafa a kaina to a nan na fara wannan kuma yake gaya ni kuma ba ni da wani abu a duk duniyar mu ba wani in ba a cikin yanzu da ba ba ni da gida ba ni da kome duk abin da muke da shi a duniya ina cikin yanzu da to ni ina da ina da fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan nan gama to don haka shi ne ya sa in ce to yadda za mu yi mu tallafa a junan mu mu taimaka kan mu kamar wannan gaban tsarafa har lokacin da Allah bai yi
Ewa to barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin ƴan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014. Ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya za ka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu?
To, bari in fara da nan 113 da suka yi magana. Na tsaya in ga wannan abin da ya faru a nan in ana magana gaskiya ana magana mutane kamar miliyan 6 suka bar matsuguninsu wasu sun bar sumbata wasu ba su yi wajen da ya hannu su ke ba wasu ba su matansu ba wasu ba su da mijinsu ba to wannan halin muke to kuma wannan abin shi ne yasa akwai za su je yau su je IDP campaign za su je yaro gare ni da tarinsu ba biyar bai ma san sunan babansa ba balle ya san ma da riki ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a waɗannan halin da nake ake ciki waɗannan yaran za ki same su sama da 1,000 ya za a kai su yaya za a yi da su to waɗannan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufin wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da kai in aka je abin yana kan fadawa to min je na ɗaya an kai 20 da ɗaya to in aka je na biyu an samu HQ in ga duk wannan abubuwan kai kuma ka yana kai ya abu to idan da fatan shi ne a je saura da yake fa abin yana fafaɗa ne sai a ji aka ce a bar kowa da kowa za a yi a yanzu abu da ake a je su fi su biyan ya ce da an zaka rasa ba wani a fita ne wannan ko a ce yau in nan ba a yi ba su sayar da wani wannan abubuwan ya fi min jinninki da a ce yau a muje da wani sai wani to wannan abun ba zai cikin abun al'adar da ke biyan immigration nan immigration ina yi da mutum da biyan sulki in yana neman sulki farfadawa ke a sa kowa da kowa to shi ne halin da ake ciki kuma halin da gwamnati amma ni na ɗaya ba gwamnati ne ban yi wa aiki ban ma yi wa kowane gwamnati ba aiki da ne ma ce na ina yi ba gwamnati ina yi wa gwamnati ne to ina nan ne mutum na to amma wannan ya fi ganin da aka yi ana nan ana tattaunawa daga cibi wannan matan ya fuka yi matan nan ta faɗa kuma sun ji yadda layi mamaki ya faɗa to wannan sun ce ana yi to ba dama kuma wai ba wani abin da zai ce in yi ne ce ya ana yi in kun gaba wani abin nan ba da yake su ma sun faɗa can kuma an yi da ne suka na yi ana yi.
Eh ka san abin da ya sa su ƴan matan Chibok ɗinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma ƴan matan Chibok ɗinnan sun riga sun zama idon duniya.
Kware. To, ya abin da nake so mu gaya muku wannan kin ga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan ai ba fara yabawa ba sai da Nelson Mandela ya ce na gafartawa biyan da ya yi mai ya fi kuma sani da aka rige ni na shekara 27 na ya fi ba ni kuma na manta da ya fi aka sun fi gabon ta ta ina son ta fashe ta da su da ya kuma na wannan wannan abin bai fara faruwa ba duk nuna an ce yan boko haram nan abin nan da ke rage da su bayan yau ba ma wanda ya yi sai ya buɗe ba sai ce wannan haka za a yi amma ina so da yi zan idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je United Nations nan ya gaya musu cewa ina so in yi sulhu da su waɗannan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata da in za a yi bayarwa a bai wa kin shugaban da ya je can ya yi wannan magana domin shi ne ya sanya duk wani abubuwa da ya ce ya faru a kan wannan dinnan aka rufe kulle idan abin da ya faru da akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka yi na ɗaya sun fara yi wa Nijera magana na biyu matan nan an karɓo su da leda a ce da dubi da wani abu an karɓo da dubi da wani abu to na uku matan nan iska da suka zo bawon da aka yi lalata da ita.
Barista ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce bawon da aka yi lalata da ita kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da idan da hannun su.
Inda ɗaya sun da ya faru? Duk wanda muka karɓo da ni wanda wani su ɗaya aka ba duk wanda muka karɓo.
Eh wancan waɗanda kuka karɓo wancan lokacin ko?
Yawwa.
Eh na fahimta eh. To Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya. Nan kuma za mu yi sallama da bakon namu barista Zannabukar Mustapha. wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a madadin sa da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a sa da sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.